أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أنوا مسلمي بركة مدى جيوي وشيكرا واندا شيكرا تغباتا من غباتا دكراتو أولن جدن تي في نبون فيري تو كما دير دا الله سبحانه وتعالى سيموكا غايا داتي أتي غبادة غباتا درسي na Ramadan a wannan wurin. Don haka yau ɗaya ga watan Ramadan, wato hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1442 kenan. A tafsirin da muke gabatarwa na sati a masallacin Imam Malik, mun tsaya ne akan aya ta 105 a cikin suratu wato Al-A'raf a shafi na 164. To amma da yake can an tsaida karatu ne, waɗannan ayoyin sun shigo, muke ganin za mu koma akan farkon kissa ta annabi Musa, tunda cikin wannan kissan ne muke. A suratul a'raf aya ta 102 zuwa aya ta 103 a cikin suratul a'raf a shafi na 163. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya. Alaramma Allah ya ce thumma ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.
Allah subhanahu wa ta'ala ce thumma ba'athna, sannan muka turo, min ba'dihim, bayansu. Thumma wato harafi ne wanda yake nufin at-tartib wal infisal, yana nufin wannan yazo bayan wannan kuma jere, fil ghalib kashi 99 haka take nufi. Indai aka kawo thumma, to dole yana nuna wancan ya abku sannan wannan, kashi 99 cikin 100, duk da yake ana samun sabani akan haka, kamar yadda bayani ya gabata a cikin tafsirin da ya gabata a masallacin Imam Malik. Allah subhanahu wa ta'ala wani lokaci thumma tarzuqu lit-tartibi dhikri, Allah subhanahu wa ta'ala ce falaqta hamal aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba aw miskinan dha matraba thumma kana min alladhina amanu. Kun gana sai an kace ya aikata kaza sannan ya kasance daga cikin masu imani, alhali ko a'a ya kasance mai imani sannan ya aikata waɗannan abubuwa. To thumma Allah subhanahu wa ta'ala ce sai muka turo, ba'athna muka turo, annunu huna litta'zim, tana nufin girmamawa, domin a ka'idar yaren larabci zai iya cewa thumma ba'athu sai ni turo, amma sai Allah ce thumma ba'athna sai muka turo, to nan ba ana nufin Allah daban-daban bane, annunu litta'zim. Saɓanin waɗansu aƙidu da suke cewa Allah biyu ne ko Allah uku ne, a'a nan nunun an kawo ta don nuna girmamawa izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Aqidar musulunci Allah guda ne. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Babu abin bauta da gaskiya sai Allah, Allah guda ne. Min ba'dihim, bayansu. Malamai suka ce nan min ba'dihim kenan min ba'di ahli al-qura, bayan mutanen da suka gabata waɗanda aka bada labarin su. Dan ya ce tilkal qura naqussu alayka min anba'iha, ko kuma min ba'dihim min ba'di ahli al-qura, ko min ba'dihim min ba'di ar-rusuli, duk dai ana nufin bayan waɗancan da wato suka gabata kenan. Wannan kissa ita ce kissa ta biyar a jerin kissoshin da suka zo a cikin wato suratul a'raf. Kissa ta farko ita ce kissa ta annabi Nuh. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره سنن وإلى عاد أخاهم هودا قصة بيوكينا وإلى ثمود أخاهم صالحا إتتي قصة أكو سيكم قصة هودو إتتي واتو قصة لوط ولوطا إذ قال لقومه سي قصة النبي شعيب وإلى مدين أخاهم شعيبا قصة شيكينا قدا بيرد سوكا قباتا سي ون قصة النبي موسى إتتي قصة شدكينا tushensa an kace thumma ba'athna min ba'dihim da wannan malamai suka kafa hujja cewa akwai wadansu mas'aloli da ake fada a ilmanci wadanda ba su inganta ba misali a cikin subhul a'sha na al-imam al-qalqashandi yake cewa annabi shu'aibu ya zo ne bayan annabi musa to kun ga wannan magana ce fada a ilmanci tana buƙatar dalili to sai malamai suka ce idan muka duba cikin wannan aya ta alqur'ani mai girma tana nuna maganar da imam alqalqashandi ya fada ba gaskiya bane dalili kuma Allah ce thumma ba'athna min ba'dihim mun tayar bayan wadancan annabawa alhali ko annabi shu'aibu yana daga cikin su domin an kawo kissa annabi shu'aibu ita ce ma wato wanda ta gabata bayan kissa annabi musa kenan wannan an ce annabi musa ya zo bayan annabi shu'aib kaga magana ta al-imam alqalqashandi sai ta zamanto wato magana ce mai rauri mas'ala ta biyu kamar yadda muke ji musamman a cikin kissoshi za ku ga ana cewa annabi Musa ya auri ƴar annabi Shu'aib har suna kafa hujja saboda annabi Musa ya je a Madiyana domin Allah ya ce walam ma tawajjaha tilqa a Madiyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil lokacin da annabi Musa ya kashe butun akan kuskure ya gudu ya je wajen Madiyana ya ce yana fatan Allah shirye da shi sai je Madiyana to sai suka yi amfani da cewa an ce annabi Musa ya je Madiyana ya hadu da wani tsoho mai kirki wa abuna shaykhun kabir har yayi masa kiwo sai suka ce to ai annabi shu'aibu ne a kawai dai sunan madiyana amma cewa annabi shu'aibu ne qur'ani yana nuna wato a ka'ida ta alqur'ani tana nuna wannan ba gaskiya bane don ya ce thumma ba'athna min ba'dihim mun turo bayan su shu'aibu kuma yana daga cikin annaba wanda an ka fada to kidan ya za a yi a ce annabi musa ya zo ya same shi hayya aure yarsa wallahu ta'ala a'lam ثم بعثنا من بعدهم سي موكا تاير باين ودانچان انباوا دا موكا بادا لابارين سو موسى النبي موسى ان غاني كو موسى النبي موسى الله يا تورو شي باياتنا دا ايويمو ان غاني كو مالمن واتو القراني سوكي تيوا مالمن تفسيري سوكي تيوا ايويين الله ا cikin القراني اذن كا غانسو كلا بيوني اكوال الايات الكونيه اكوي الايات سنن كوما الشرعيه akwai ayoyi waɗanda suke kauniya misali abubuwa halittun Allah subhanahu wataala duka ayoyi ne an gane ko waɗanda galibi zaka kafire suna cewa aka musu aya sannan akwai ayoyi ash-shar'iyya ayoyi waɗanda suke shar'iyya ne na shari'a misali waɗanda za a cewa ayoyin alqur'ani a karanta su misali ko kuma cikin at-taura ayoyin da ba a canza su ba ko cikin injila to an tura annabi Musa bi ayatina da ayoyinmu na ayoyin da aka tura annabi Musa da su zuwa fir'auna ila fir'auna zuwa ga fir'auna ayoyi ne kauniya ba ayoyi ne shar'iyya ba domin ba a ba annabi Musa at-taura ba sai bayan an halakar da wato fir'auna sannan ne aka ba su wannan littafi an gane ko don haka ya kamata mu fahimci abinda ake nuhi da ayatina nan ayoyi kauniya ila fir'auna wa mala'ihi da zuwa ga fir'auna da mutanensa aka tura annabi Musa fadhalamu biha sai suka yi zalunci anan akwai mas'ala ta har da alqur'ani mai muhimmanci guda biyu da nake son in ja hankalin dalibai shine na farko duk cikin alqur'ani in an kawo Musa ana gabatar da bi ayatina an gane ko sannan a kawo ila fir'auna amma a cikin suratu yunus sai aka saba an gane ko sai an ka kawo wato bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi nan an ce thumma ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi amma cikin suratu yunus kadai sai aka gabatar da ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina ya kamata dalibi mai hadda alqur'ani fahimci wannan mas'ala ta biyu a hadda alqur'ani wa mala'ihi malama hadda alqur'ani suke cewa duk inda kaji an ce ila fir'auna ka ce wa mala'ihi sai wuri guda a cikin alqur'ani shine a cikin suratul naml fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumihi waɗannan ka'idodin muna kawo su saboda taimaka ma dalibi a wajen hadda domin a tafsirin da ya gabata wani lokaci ma da muka kawo thumma ba'athna min ba'dihim Musa sai muka ce ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina ya ma kamata a ce wato ka'ida ta hadda da muka manta da ita sai muka karanta ba daidai ba a'a thumma ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi ina fata an fahimci ni cikin wato suratu yunus ka rike da kyau ita kadai ce aka ce ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fa zalamu biha sai suka yi zalunci ana iya cewa fa zalamuha sai suka zalunci ta nan ba ana nufin su zalunci aya ba kamar yadda dan adam ake zalunta sa a'a sai suka ƙaryata shine abin da ake nufi domin zalunta aya shine wato ka ƙin imani da ita kuma nan da anka ce an zalunci ayoyi hakikatan dan adam ba zai iya zalunta aya ba sai dai a ce ya zalunci kansa domin duk wanda yayi imani kan shi ne yayi ma wanda bai yi imani ba kan shi yayi ma Allah subhanahu wata'ala baya amfanuwa da ibadan mu wanga wa'azi da kaga ana yi ana jan hankalinka dan ka gyara alaka ne tsakaninka da Allah dan mu gyara alakan mu ne tsakanin mu da Ubangiji wallahi Allah ba zai cutu ba da duk duniya din ta kafirce shi yasa yana da kyau mutun ya rinka hankaltar mi ake nufi wanda ake gaya maka ya can nan za ku hadu da shi ko mi jimawa sannan kuma abinda ake so da kai an kace maka Allah ya ce ka kalli shi wanda ya faɗa bari kallon bawan Ubangiji ina fata an fahimci ni to amma da yawa sai suna mantawa cewa wa'azi da ake yi don amfanin kansu ne don su ne ake yi don ranar tashi alkiyama in ka tashi duk abin da kake takama da shi da duk wanda ya darme maka gindi da duk abin da kake ji zai bace zaka hadu gaban Allah za ku hadu da Allah subhanahu wataala baka da komai kenan abin da ka gyara na alaka da Allah shine zaka samu Allah ya ganar da mu fa zalamu biha sai suka yi zalunci ma'ana suka ƙaryatar da ayoyin Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala ce fanzur ka kalla kaifa kana aqibatul mufsidin yadda makumar masu banda ta kasance fanzurna ana nufin ka kalla da yawa daga cikin malaman tafsiri wani lokaci anka ce fanzur sai su ce ai ana nufin ka kalla ne da zuciyarka fanzur ka kalla wannan na farko ana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don shine alqur'ani ya sauka zuwa gare shi fanzur ka kalla kai mai saurare to anan zaka ga waɗansu daga cikin masu tafsiri su ce fanzur in an kawo shi ana nufin ka kalla da zuciyarka wannan ana iya cewa tamthilun fi tafsir kuma ana iya cewa akwai kusur a cikin shi in an ka ce fanzur ka kalla ka kalla da zuciyarka saboda Allah ya bada labarin kissar su kana hankaltar ma'ana ta alqur'ani kenan fanzur kana iya kalla bi qalbika da zuciyarka sannan kuma fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin ba shi ke nuna ba za a iya kalla ba da idon ma yana yiwa sai zama to mushtarak ne huna baina alqalb wa baina alqalb wal ayn ana iya kalla da zuciya kuma ana iya kalla da gani me yasa ake cewa ana iya kalla da gani domin gidajen su waɗanda suka shuɗin nan ana iya zuwa a gane su a yanzu gidajen fir'auna pyramid waɗanda ake cewa al-ahram har yanzu akwai su kenan kana iya zuwa kai kallo awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim ba su yin tafiya bayan kasa su ga yadda waɗanda suka gabace su suka kasance kenan wannan yana nuna cewa wanda ga cewa fanzur kawai a kalla ne da ido da zuciya shi kadai ake nufi a'a in dai yana yiwuwa ka kalla da idonka in Allah ya baka iko kan je ga gidajen su zaka iya kallo na abubuwan da suka bari ka dauki wa'azi daga gare shi fanzur kaifa kana aqibatu almufsidin ka kalli karkun mabannata da ya kasance a nan yanzu ne za a shiga cikin kissa wani lokaci qur'ani sai ya kare ba da kissa sannan ya ce a kalli karkun su amma dan tun farkon ta ya fada ce fanzur kaifa kana aqibatu almufsidin kuma yanzu na za a shiga kinan nan ana son a baka mabudi kinan ka shirya ka ji labarin fir'auna fa zalamu biha sun yi zalumci zaluncin nan sun karyatar da ayoyin Allah ba dan jahilci ba Allah subhanahu wataala ya bana ya fada a cikin suratu An-Naml sun karyatar da ayoyin Allah akan sun san ayoyin Allah ne amma saboda ya saba masarran su saboda suna ganin su ne wata tsiya shi yasa suka bijirima ayoyin Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya fadi wannan a cikin ayoyi da dama amma bari mu tabo wasu daga cikin su a cikin suratu An-Naml Allah ya ce falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu hadha sihrun mubin wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa ulwa fanzur kayfa kana aqibatul mufsidin Allah ya ce falamma ja'atuhum ayatuna lokacin da ayoyin mu suka zo musu mubsiratan kenan mubsaratan ne ismul fa'il an kashi wato ismul maf'ul ne ake abinda an kace wato ana ganin ayoyin mu ga su baro baro mubsiratan قالوا هذا سحر مبين سيسكو تي اي سحري ني الله تي وجحدوا بها نان ما انا تي وجحدوها سي اكتي وجحدوا بها سن يي مسون ايويين مو ان جي الله واستيقنتها انفسهم زكاتن سو درايكن سو سن يي يقينن تشوا ايويين نان غاسيا ني ظلما دان سبودا ظالمتي وا اوروان دان سبودا غيرمان كاي ابايين قسا سونا غاني سو سوكي ريكي دي غيدان ووتا سو سوكي ريكي دي مولكي سو سو ريكي ريكي كازا شي سا سوكاتي انو امينو لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون ده هكا سي سوكا بيجيري ما ايويين الله to kaga zalumcin nan da suka yi sun yi shi ne akan ilimi da sani da hasada da ganin su suka isa da ganin babu abin da za a yi karshe kuma sai abin bai kawo bai haifar musu da mai ido ba Allah kai mu nasari Allah ranmu sai Allah ya ce mi
وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين.
وقال موسى النبي موسى يتي يا فرعون يا كي فرعون شغبا أنا كده شي فرعون من فتاة ما لبن سنجي ساقاني شن سولان فرعون أوزن الصرف واتسوسن تي أنا إيو وزن كنشي تندي يشغو أتكين يا رلارب تي ya zamanto ana iya wazinikin shi tunda an ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan wannan suka ce a sunayen da asalin su ba na larabci bane ko sun shigo cikin qur'ani ba shi ke nuna cewa sun zalla larabci ba sabani ne na malamai shi yasa wannan suka ce in an ce yana matsayin larabci ana iya wazinikin shi sai a ce fi'laul billah wadanda suka ce kuma a bai shiga cikin larabci ba sai suka ce wazinu fi'laul wannan na kawo shi ne kawai saboda bayani na malamai amma ya fir'aun ya kai fir'aun waɗansu suka ce asalinsa sunan masarauta ne waɗansu kuma suka ce sunan shugaban ƙasar Misra ne na wancan lokaci ba kifte ina fata an fahimce ni ya fir'aun ya kai fir'aun to ya kamata a ce ya kira shi da suna na girmamawa sai malamai suka ce babu matsala tana yiwa sunan masarauta ne daga baya aka sanya masa sarki wannan suna sai ya zamanto khitabu takrim wato ta yadda ake kiran shugaba babba mai girma a wannan lokaci shine annabi Musa ya kira shi da shi domin idan muka ce sunan shi ne takai bai da alaka da masarauta to kaga ai idan ka zo ka kira mutum da sunan shi takai baka ce excellence ba baka ce honorable ba eh za a ga kamar baka kyauta ba musamman ana ganin masu wa'adi ba su da ladabi shi ko shedan shi ne ke zuwa ce a a kai da adda kaza da kaza da kaza a ce mutum wanda bai kai gare ka kuɗi ba bai kai gare ka wayewa ba bai kai gare maka matsayi ba kuma ya ce ga ya maka magana ka dauka a a ai maganar ba tashi bace shi ne maganar maganar Allah subhanahu wataala ce to amma shedan ba zai bari ba aikin Allah yayi kyau shi yasa da ka fara aikin Allah ka shirya ma matsala ya fir'aunu ya kai fir'aunu almuhimu annabi Musa ya girmama shi anan domin suna ne na lakabin masarautar su ta iyayen shi an gane ko sun ce sunan shi wadansu sun ce asalin sa Ramses wadansu kuma sun ce a sunan shi ne fir'aunu wadanda suka ce sunan fir'aunu larabci ne ba gaskiya bane fir'aunu sunan shi ba larabci bane fir'aunu ba kifte ne ha ana kirkirki su shi a ce wai fir'auna asalin shi wai wani ne mutum wanda baban shi ya rasa da yayi ta roƙon Allah Allah ka bani da Allah ka bani da nagari dan yi shekaru Allah bai bashi ba kai ran nan sai ya gaji kamar irin mutane yanzu mutane duk in ana musu roƙon Allah sun suka yi yanzu da an daga hannu bukata ta biya Allah ba haka yake ba shi yasa da yawan mutane suka sa kan su ƙarya cikin addu'o'i sai a ce sha yanzu magani yanzu mi kake da shi na kun fa yakulu wanda duk abin da kake bukata Allah zai yi maka kai mu mutuwa addu'a kace Allah ya bashi nasara yanzu na sai lokaci mai zuwa a'a amma masu mu'amala da waɗanda suke alaka da sihiri waɗanda suke kauce ma hanya ayi aiki da aljannu a biya wata bukata su ne ake ce ma mallan boka alhali ko da boka da malami bai yiwa su haɗu don boka shirka yake yi malami kuma tauhidi yake yi kenan don haka kawai ai an haɗe kenan boka ne babu zancen mallamta almuhimmu ran nan sai baban fir'auna yace Allah sun kace ya ce Allah ka bani dako da dan kafiri kafirina sai a haifi fir'auna da aka haifi fir'auna aka haifi fir'auna sai fir'auna yana banna mai yawa ran nan yayi wata banna aka neme shi aka rasa inda yi sai aka ce aina aunu ina aunu sai aka ce aunu fir ayya gudu sai aka ce sunan shi fir'aun kaga wannan hayaniya ce kisso shine na isra'iliyata da aka yi ta hadawa da mutane suna jin dadin a faɗe su babu wani sanadi babu wani dalili dan haka dai ya fir'aunu ya kai fir'aun inji annabi Musa ce innini tabbas ya fara da inna domin tana rufin ta'kidi an gane ko magana ce wadda tana buƙatar ta'kidi rasulun manzuni kenan fa'ulun ne bi ma'ana muf'al ay mursalun min indillah Allah subhanahu wa ta'ala ya turo ni min rabbil alamin daga ubangijin talikai ba ƙarya nake yi maka ba Allah subhanahu wa ta'ala shine ya turo ni zuwa gare ka Allah shine ubangijin kowa shine ubangijin sammai da ƙasai shine ubangijin talikai shine ya turo ni zuwa gare ka kaga ya nuna mishi cewa kada ka kalli matsayina ni a matsayin na tashi gidanka ko an ka san lokacin da ni tashi ko ka san shekaruna ko kai mai mulki ne ni talaka ne a'a sai nuna mishi ba magana da nake gama ba tauce ni manzon Allah ne Allah ya turo ni kakka kalle ni ka kalli wanda ya turo ni to ya ta kaya alaramba
حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل
حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق النبي موسى حقيق أنا منادى nau'i na karanta alqur'ani anan guda biyu saboda daliban ilimi su yi hattara wani da ya an karanta da sabanin qira'ar da bai sani ba sai ce an yi kuskure alhali bai san nau'i na qira'ar da ake karantawa da shi ba muna jin hankalin dalibai muna jin hankalin kawunan mu haqiqun akwai haqiqun alayya akwai haqiqun ala yanzu wanda yake karantawa da warsh an gane ko wato qalun tunda su ne suka yi riwaya ga Nafi'a sai ga alayya ya sani shi ko wani wanda yake karanta da Hafs wata rana sai ji an ce alayya sai ce a an yi kuskure a ku yi hattara qira'o'in nan a rinka komawa zuwa ga malaman da suka san ko ne fanni su ba da amsa malamin qira'at shi zai ba da amsa akan qira'at malamin fiqhu shi zai ba da bayani kan fiqhu malamin hadisi shi zai ba da bayani kan hadisi malamin tafsiri shi zai ba da bayani kan tafsiri malamin larabci zai ba da bayani kan larabci in kuma Allah ya ba mutum ilimi biyu ko uku ya magana cikin iya ilimin da Allah ya bashi haqiqun alayya haka Imam Nafi'i ya karanta da zaka dauki qira'ar qur'ani wanda aka rubuta da warshi zaka ga alayya da qalun alayya kenan ya zamanto wajibi gare ni ala alla aqula ala Allah illa alhaq cewa bazan faɗi wata magana ba ga Allah in ba gaskiya ba kenan idan muka dauki kuma qira'a ta haqiqun ala alla aqula ala Allah illa alhaq sai malamai suka ce to nan qira'a ta jamhuru tana dauke da iskali malamai sun yi maganganu daban-daban amma zan dan debo daga cikin su wadansu suka ce haqiqun bi ma'ana harisun kenan harisun ala alla aqula ala Allah illa alhaq ni ina mai kwadayi bazan fadi wata magana ba ala Allah wato wanda ta danganci ubangiji domin nan ba a cewa ala Allah akwai wani abu saman Allah yana da kyau wajen fassara mutane su fahimci wannan la yajuzu listi'la ala Allah haqiqatan wala majazan ko a haqiqa ko a majazi ba a cewa akwai wani abu na saman Allah Allah shine superior akan komai amma nan larabci shine adda ala cikin yaren larabci ala ce ta zo amma ba ma'anar ta tana nufin wani abu saman Allah ba a cikin yaren larabci haka dai ake gudanar da abin kenan haqiqun ina mai kwadayi haka dan wadansu ka tayi ala alla aqula ala Allah illa alhaq bazan faɗi wata magana ba izuwa ga Allah in danganta ta zuwa ga Allah in ba gaskiya ba wadansu kuma suka ce a cikin wannan akwai alqalbu kenan nan in anka ce haqiqun ala alla aqula ala Allah illa alhaq shi annabi Musa wajibi ne zance yake akan shi ba shine wajibi akan zance ba to tunda qur'ani ya zo da wannan kina sai an juyar da abin sai ya zamanto kina akwai alqalbu tunda ya ce haqiqun ala na zan wajibi akan zance a zancen shine wajibi a kaina ba ni an wajibi akan zance ba sai suka ce uslubul qalbu ne akwai shi cikin wato fanni daban-daban a cikin alqur'ani zan bada koda misali guda tunda mun taɓa bada wannan misalai cikin karatun da suka gabata fa amiyat alaihimul anba cikin suratul qasas inji Allah fa amiyat alaihimul anba'u al anba'u labarai fa amiyat sai ta makamci anhum daga gare su kaga dan adam shine zuciyarsa za ta makamce ta kasa bada labari ba wai labari ne za a cewa ba ya taho ya makamci dan labari ba zai makamcewa ba kenan kaga wannan shine al qalbu ala ayyati hal wadansu malamai sun tafi akan wannan a duk inda ta kai ta kawo annabi Musa ya ce ba zan faɗi wata magana zuwa ga Allah ba in ba gaskiya ba kenan hakan ga duk wanda yake yana kan da'awa duk mutumin da yake akan aiki na Allah kar ya faɗi wata magana ga Allah in ba gaskiya ba kada a yi sake a yi tawilin aya saboda neman wata bukata ta duniya farko tana yiwa a dan samu abin da aka samu amma ƙarshe wallahi ba za a gama lafiya ba musamman yanzu da muke da muna da aƙiduna na hayaniya da suka yi yawa cikin duniya waɗanda ana tallata su ta hanyar gina musu marakis ana ba da kuɗaɗe mutum ya yi tawilin aya ya samu kuɗi ga sauran masu tallata ɓanna a duniya ko kuma mutum ya fassara aya saboda ta dace da sauran wani yana tunanin wannan mutumin zai iya babu abin da mutumin nan zai iya mallaka ma ko ne irin mahaluki na abin da Allah subhanahu wa ta'ala ba zai iya maka ba da haka malamai su ne suka yi gadon abinda al-ulama warasatul anbiya to annabi Musa haqiqun ala alla aqula ala Allah illa alhaq kuma duk wanda ya gadi annabawa haka Allah subhanahu wa ta'ala dauki alƙawari in ka saba kanka ne kayi ma annabi Musa ce qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum nazo muku bi bayyinatin da bayyina wato hujja kenan min rabbikum daga ubangijinku wadansu malamai sun tafi cewa bayyina kawai sunan mu'jiza ne kenan sai zama to matsayin suna ne waɗansu malamai suka ce a'a bayyana kawai sifa ne an gane ko kina akwai abin da aka shafe kenan qad ji'tukum bi ayatin bayyinatin min rabbikum ko qad ji'tukum bi mu'jizatin bayyinatin min rabbikum na zo muku da mu'jiza bayyananna waɗansu suka ce a'a ita mu'jiza kanta yazo ana kiranta bayyana shikenan kenan na zo muku da mu'jiza ba sai an sha wahala ba to anan dole sai mun dan ja hankalin dalibai na in mun ce bayyana guda alhali ko annabi Musa an ce bi ayatina an bashi ayoyi to nan kuma ya zo ya ce bi bayyinatin kinan mu'jiza guda to mi ake nufi da shi kuma ma cikin alqur'ani an faɗi daga cikin abubuwan da anka bashi zuwa ga fir'auna an bashi hannunsa wadda yake zuwa yayi da'awa da ita wadda take bayyana fari sannan kuma an bashi sanda to kaga ku ba guda bace kuma shi ko ya ce qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum to sai malamai suka ce anan idan muka dauke shi matsayin suna shi bayyina sai zamanto annakiratu litanwi idan anka ce bayyinatin ana nufin hujjoji daban-daban domin annakira ta'ti litanwi wani lokaci amma in muka dauke shi matsayin sifa sai mu ce qad ji'tukum bi mu'jizatin sai anka ce bayyinatin ba dole ba sai an ce mu'jizatin bayyinatin domin shi jam'i ana iya kai mishi sifa da abin da yake matsayin wato mufradi ذلك wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda kaga bai ce ma'dudatin ba ba dole bane kina ana cewa an-nawafidh maftuha an-nawafidh maftuhat duka ya halatta kinan nan yana daukan ma'anar jam'i ne ga mai jin larabci qad ji'tukum bi bayyinatin nazo muku da hujja min rabbikum daga ubangijinku kinan sai zaman tunan jam'i ake nufi fa arsil ma'i bani isra'il akwai qira'a fa arsil ma'i bani isra'il imam hafs shine karanta fa arsil ma'i bani isra'il sauran qira'a zaka iske fa arsil ma'i bani isra'il in ka ji an karanta da wannan in baka sani ba ka kaza buraka ce a an yi kuskure dan muna jan hankalin dalibai musamman saboda karshen ta mutum bai san abu ba zai zabure ce babu shi a cikin ilimi fa arsil ma'i bani isra'il ko fa arsil ma'i bani isra'il duka sun tabbata ka tura bani isra'il tare da ni an gane ko wannan yana nuna cewa daga cikin manya-manyan muhimman abubuwan da adda muhimmanci waɗanda annabi Musa ya zo saboda su shine na farko akwai tabbatar da tauhidi kiran fir'auna zuwa ga tauhidi nabi kuma ya zo ne saboda ya kwato yancin al'ummar da aka raunana ita al'umma ta bani isra'ila shi yasa muna ganin kuskuren ɗaliban da suke karatun fafutuka a duniya da waɗansu suke karatun wani wasu gwarzaye a duniya amma sai su manta da annabawa babu wanda ya zo ya cici duniya irin annabawa su da manhajinsu babu matsala za ka karanta tarihin annabawa ka ga yadda suka yi gugurmaya annabi Musa ya zo ne shi kuwar shi yantar da bani isra'ila daga fir'auna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo ne saboda shi yantar da al'umma daga bautar gumaka da mushrikai an gane ko da bauta ba abubuwan da ba su cancanta a bauta musu ba zuwa bautar Allah subhanahu wa ta'ala ya za a yi kawai sai a ɗauko tarihin wani karanta tarihin wani ɗan gwarzo ka diba ka gani in ma aƙida shi ba mai kyau bace in yayi wani abu wanda yake daidai tun da musulunci bai ce duk abin da kafire ba daidai bane a ɗauka amma kada a manta annabawa su ne gaba babu wani ɗan fafutuka a duniya wanda ya kai annabawa kuma wannan wajibi ne dole mu fahimci haka dole matasan mu su fahimci haka dole in za a karatun ƴan fafutuka a gane cewa masu karatu su gane cewa annabawa su ne suka fi kowa ɗan fafutuka a duniya a ɗauki kissoshin shi a yi research a gane su wane ne annabawa amma sai a tayo jin karatun revolution sai a ce wani revolutionary na wani revolutionary na ba dole sai mun samu annabawa revolutionary ba su sun yi karhin revolutionary duk duniya sun fi karfin duk wani dan fafutuka a duniya saboda su nasu tsari na Allah ne tatacci ne bai dauki da hayaniya fa arsil ma'i bani isra'il ka tura bani isra'il tare da ni a cikin taha sai ce fa arsil ma'ana bani isra'ila wala tu'adhibuhum katura bani isra'ila tare da mu wala tu'adhibuhum karka azabtar da su sannan kuma a cikin suratul shu'ara yace an arsil ma'ana bani isra'il shine daga cikin abinda Allah turo mu mutabbatar da shi shine ka tuna bani isra'ila tare da mu wala tu'adhibuhum karka azabtar da su kenan ka daina azabtar da su wannan ya nuna fir'auna yana azabtar da su to dan haka kenan yanzu an bude mabudi na da'awa tsakanin annabi Musa da fir'auna tattaunawa za ta fara kai tsaye malam sai mu je gaba mu je kaga na anka kwashi
qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta min as-sadiqin
qala fir'auna yace in kunta ji'ta bi ayatin in har ka zo da aya kinan in kunta ji'ta bi ayatin bayyina ko bi mu'jizatin bayyina in ka zo da hujja wadda kace ka taho daga wajen Allah da ita fa'ti biha ka zo da ita an gane ko to sai malamai suke cewa nan tsakanin sharadi da jawabi ba a samu bambanci ba in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha kamar ba a samu wani bambanci ba tsakanin sharadi da jawab shi ko ana bukata a samu bambanci tsakanin sharadi da jawab domin misali inda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul furqan yace wa idha marru bil laghwi sace marru kirama a larabci ba a ce wa idha marru marru amma ana cewa wa idha marru marru kirama to shi yasa nan yace in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha kinan in kunta ji'ta bi ayatin min indillahi fa ahdirni biha kinan ka kawo mini ita shi ne abin da ake nufi in kunta minas sadiqin har in ka kasance mai gaskiya anan mun samu sharadi biyu kuma mun samu jawabi guda domin in kunta ji'ta bi ayatin in har ka zo da aya to fa'ti biha ka kawo ta mu dauki wannan shine jawabi to in kunta minas sadiqin in ka kasance mai gaskiya to shi ko ina jawabikin shi wanda kenan sai wadansu malamai suke nuna cewa a'a shi fa'ti biha zai iya zamantowa shine jawabu sharti na abubuwa guda biyu in din guda biyu duka tatanaza jawabun wahid kenan in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin fa'ti biha shikenan duka jawabin shartin ya zamanto guda ne wadansu suka ce a'a shi fa'ti biha yadullu ala jawabi sharti amma ba shine jawabu sharti ba kenan in kunta ji'ta bi in kunta minas sadiqin fa'ti biha amma ba a kawo shi ba sai an ka shafe shi amma wannan fa'ti biha na farko shi yake nuna shi malaman balaga ta alqur'ani suke cewa in a cikin larabci in tazo tana nuna abu kamar sharadi ake nufi da shi idza tana nufin kuma sharadi to amma sai malamai suka ce kai hattara wajen amfani da su a cikin alqur'ani in kaga an kawo in to abin nan ana nufin abu ne wanda ake shakkarsa ana ganin ba zai tabbata ba ko kuma abin nan ana ganin yana jimawa bai aiku ba amma idza in tazo tana nufin abu ne wanda ana ganin yana maimaituwa ko ana da tabbacin yana yiwa kashi 90 cikin 100 yana yiwa abin nan yiwa to ya faru shi yasa sai dalibin ilimi yayi hattara wajen amfani da kalimomi wajen fassara su a cikin alqur'ani kaga nan fir'auna da yake yana shakka annabta annabi Musa sai ce in kunta ji'ta bi ayatin amma misali da abu ne wanda ba a shakka shi da ana cewa idza ji'ta bi ayatin ka duba da cikin alqur'ani inda dukkan ga ana amfani da inda idza zaka ga wannan farq shi yasa zaka ganin wadansu su da mu ba su kalli kalmomin alqur'ani mene bambanci tsakanin wannan kalma da wannan kalma alqur'ani yafi karfin wannan kowace kalma ka gani akwai hikima da ta saba a kawo wata ba an ka kawo irin ta ina fata an fahimci Allah ce fa idza ja'atuhum alhasanatu qalu lana hadhi wa in tusibhum sayi'atun yattayaru bi Musa wa ma'a fa idza ja'atuhum alhasanatu mutanan fir'auna idan kyakkyawa ta zo musu kaga sai ce idza qalu lana hadhi sai ce wannan ai ta mu ce dama mun cancanci wannan saboda ni saboda alkhairi shine yake yi maimaituwa ga rayuwar dan adam sai Allah ce wa in tusibhum sayi'atun idan mummuna ta taba su kaga wannan sayi'a kuma abu ne wanda yake ba ko da shi yake zuwa ga dan adam ba ina fata an fahimce ni to shi yasa nan yana nuna fir'auna yana shakkar annabta annabi Musa sai ce in kunta ji'ta bi ayatin fa'ati biha in kunta minas sadiqin kazo da wannan aya in ka kasance wato mai gaskiya nan akwai abin da kamata mu fahimta shine cewa alqur'ani ya kawo kissoshin waɗansu annabawa wurare daban-daban shi yasa wani abu zaka iske an shafe shi ba a kawo shi a wata sura ba wata sura kuma zaka ga an kawo shi saboda zaka tinda zaka tafsirin alqur'ani ko a rubuce ko aka ka tattaro waɗannan ayoyin ka hada su don saboda a fahimci abin musamman abin da ake kira alhashdul fanni inji wato ustad Dr. Fadl Samar Ra'i ɗaya daga cikin manya-manyan malaman balaga na duniya ko kuma malaman tafsiri da usulul tafsiri suna kiransa wato al-ijmal wa tafsir abinda an zo da shi a dunkule wani wuri an fayyace shi a cikin alqur'ani yana daga cikin abinda ke taimakawa wajen fahimta ayoyin alqur'ani sannan kuma da dauka at-tartibuz zamani akalli zamani an haifi wato misali ko daga lokacin da akai kaza sai kaza sai kaza sai kaza to da haka zaka iya hasa kissa hada kissa wani annabi a fahimce ta da kyau amma haka kawai idan ka dauki ayoyi zaka iske wata aya ta zo ne saboda ta yi bayanin wani yayi kuskure an halakar da shi baki abinda ake bukata amma a cikin suratul a'raf misali ana son a nuna maka yadda annabi Musa ya gogormaya da fir'auna har ya samu Allah ya taimake shi akan ɗaya daga cikin manya-manyan tughatul ard waɗanda aka yi bisa doron ƙasa to dan haka alaramma sai Allah ya ce wato qala in kunta ji'ta bi ayatin kinan yana shakka annabta annabi Musa kinan dan haka ba abin mamaki bane ai shakka annabta mallamtarka ai yanzu domin akwai mutanen da in an yi shakka mallamtarsu suna jin ciwo ga annabin Allah ba a yarda annabta shi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam har ya koma ga Allah wasu sai da annabin Allah bane wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala to kai dan kai karatu na addini ka dan san wani abu dan wani bai yarda da kai malami bane kai tsammanin ka hakka koma ga Allah wani bai yarda kai malami bane kuma har baba ka koma da Allah wani bai yarda kai malami bane ina ruwan shi da kai kuma waye saka dole sai an yi wani ya ce maka dole sai an yarda da cewa kai kai karatu na farko kenan sannan wani ya ce ma dole sai kowa ya soka sannan wani ya ce ma dole mutane sun girmama ka duk wanda ba shi ake bukata gare ka ba ka karanta abin da Allah ya ce kai bayani wanda ta yi ma dadi can gare shi ta yi mai dadi wanda ba ta yi mai dadi ba kuma gare shi ta kari kai dai kai kokari ka isa da sakon Allah irin yadda Allah ya ce ba dan ka gyara ma wani dare ba dan ka bata ma wani dare ba in kunta minas sadiqin na'am
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين.
نعم أنشي غدا 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 وجع أيكي دقا تتاودا وأنشي غا أيكي أنغاني كو تندا فرعون يأي إدي آئن أكاو مشي dalili shi ko Allah ya ce ba zai turo wani annabi ba face sai ya turo shi da ayoyi ina fata an fahimta ta babu wani annabi wanda Allah subhanahu wataala zai turo ba tare da ya bashi hujja ba da kaga annabawa za a ba su littafai za a ba su abubuwa waɗanda suke nuna cewa su wato abin nan manzanni daga wajen Allah subhanahu wataala sannan wannan tattaunawa da aka kawo anan ƴan uwa musulmi da aka ce fir'auna ya ce in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin fa alqa asahu a cikin suratu shu'ara Allah ya fayyace yadda aka tattauna ba wai an zo ne wajen asaba kai tsaye ne a'a sai da an ka tattauna dan da yace inni rasulun min rabbil alamin shi fir'auna ma da ya fara tattaunawa da annabi Musa saboda girman kai sai ya fara nuna bai ma san ma akwai Allah ba dan ya ce famar rabbukuma ya Musa a cikin suratu taha a cikin suratu shu'ara sai ya ce wa ma rabbul alamin kaga ina son ya nuna tajahul arif in ji malamai mutun ne ya sani amma ina nuna kamar bai sani ba domin kasancewa Allah shi ya san mai da kasai ba abu ne wanda ake shakka shi ba ya sani amma saboda gira mulki saboda ganin yana da sojoji da jami'an tsaro bayan sa da kudi da komai su suka sashi kawai sai nuna ba bai ba su akwai Allah ba kai yanzu baka san Allah ba to kai kanka wama rabbul alamin yatambaya a cikin suratu shu'ara qala rabbus samawati wal ardi wa bainahuma in kuntum muqinin qala liman hawlahu ala tastami'un hazzuwa lokacin da ya ga annabi Musa ya kai shi ya kure shi ya kai shi abin nan an yi ɗan makura qala la in ittakhadha ilahan ghairi qala la in ittakhadha ilahan ghairi la aj'alannaka min almasjunin fir'aun ya ce ma annabi Musa in kan rike wani Allah wanda ba ni ba zan saka a cikin wato abin nan kurkuku illiki qala awalau ji'tuka bi shay'in mubin yace koda na zo maka da wani abu wanda yake bayyananni qala fa'ti bihi in kunta min as-sadiqin yace to ka zo da shi فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين تو wannan shine malami suke cewa can sai da an ka tattauna an fayyace a cikin suratul shu'ara ay qala ne guda tara inji malaman har da alqur'ani suka ce ba a taba samun qala sun zo jere ba guda tara a cikin alqur'ani sai a wannan guri to kaga dai a takaice can sai ka kuma cikin shu'ara ay kaga irin tattauna da an kai kahin azo fa alqa asahu sai da fir'auni ya nuna ma bai ma yadda da Allah ba aka fara tatahiya ga maciji ya shira gani sai fara jin tsoro ina fata an fahimce ne wanda ya ce bawa Allah ya ga maciji ya ji tsoro subhanallah Allah ya mu da mai kyau fa alqa asahu sai annabi Musa ya jefar da sandar shi wannan sanda ba a kawo bayanin ta ba anan alhali ko sanda ce wadda can cikin suratul taha lokacin da ya fito daga madiyana yana tare da dabbobi an gane ko wadanda aka bashi daga madiyana wadanda bayan yayi abin nan kiyon dabbobi ha aka bashi aure wanda auren sa ya kasance aiki ne na dabbobi malamai sun kafa hujja da almanafi suna iya zamantuwa indai halal ne abinda za a yi amfani da shi indai halal ne na iya zamantuwa sadaki tunda annabi Musa bai da kuɗi amma ya yi wato kiyon nan ya zamanto abin nan lokacin da ya zo da matarsa wannan sanda yake tare da ita tunan nan annabi Musa nan ba a kawo ta ba shi yasa ma Allah da ya tambaye shi a can cikin suratu taha وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى كاغا يا فدا وما تلك بيمينك يا موسى بنا الله بسني با يتنبي شي قال هي عصايا يتي سنداتا تي ina fata an fahimce ni to ya faɗi irin abubuwan da yake yi da ita yana jingina da ita yana kakkaɓo mu dabbobin shi abinci kuma yana da buƙatoci daban-daban to sai zaman to sadadiyya fa alqa asahu to wannan sanda sai Allah ya nuna ma annabi Musa ya jefar da ita qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a a can cikin tsaha aka ce ya jefar da ita sai ta zama cijiya sai Allah ya ce khudha wa la takhaf ka rike ta kakkaji tsoro sannan kuma Allah subhanahu wataala ya ce ma annabi Musa can cikin suratul taha wadmum yadaka ila janahika ka sanya hannunka cikin wato hamatakka ko kuma wato abin nan cikin hamuta an gane ko kuma hannun rigarka wanda a kusan abin nan hamuta wadmum yadaka ila janahika takhruj baydaa zaka fitar da shi fari yana haske min ghairi su'in ba tare da cutarwa ba to waɗannan su ne ayoyi guda biyu kafin a ƙara mai ayoyi tunda aya tara ne can cikin suratul naml sai anka ce fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumi to dan haka yanzu annabi Musa ashe kafin ya jefar da sandar shi yana da sanin cewa Allah ya faɗa mai cewa ga hujjojin da anka bashi zuwa ga fir'auna anan ba a kawo wannan ba saboda suratul a'raf ta zo ne kai tsaye wajen fagen da'awa sai Allah subhanahu wataala ce fa alqa asahu sai annabi Musa ya jefar da sandar shi فإذا هي ثعبان مبين سيغا تتضمنتو ثعبان مجيجي مبين أي بيانني ظاهر وندي كي بيانني تو كلمة ثعبان تنانو في مجيجي بابا تو سننكو مجيكين طاها سيانكا تي فإذا هي حية تسعى سيغا تاكوما إتساندا حية مجيجيا تسعى تنتفيا sannan kuma wani lokacin sai an ka sifanta ta kamar karamin maciji an ka ce ka annaha janun walla mudbiran walam yu'aqqib lokacin da annabi Musa ya fada fada sai ta zamanto kamar maciji karami wanda yake jan maciji karami mai saurin abin da motsawa da an samu matsala nan cikin qur'ani an ce suban babban maciji janun maciji karami kuma can cikin da an ce hayyatun kuma macijiya kaga sai a wurin ce to kaga cikin dai qur'anin ga dai da ake zance akwai matsala wani wuri an ce kamar namiji mace in mace wani wuri an ce kamar namiji wani wuri an ce babba wani wuri an ce karami to menene ake rufi a'a da alqur'ani ya ce maka fa idha hiya subanun mubin ta kasance tamkar maciji lalle wajen girman ta da kareta to kamar maciji ce shi yasa annabi Musa ji tsoro da aka ce fa idha hiya hayyatun هي hayyatun ta koma kamar tamkar maciijiya maciijiya mai girma domin al'ada ce ta maciijiya hayya za ta zama to babba kamar mesa ko kasa to da an ka ce ka annaha janun ta koma jan karamin maciiji ai ma'ana jikinta yadda take motsar da shi kamar yadda karamin maciiji yake motsawa za ka ga wani mutum yana da babban jiki amma yana iya motsar da shi irin yadda mai karamin jiki yake iya motsar da shi to shine abin da ake nufi na an kalli jikinta babban jiki ne an kalli haraka dinta motsawar ta irin motsawa ce ta karamin maciji ba ƙarya ce alqur'ani yayi ba sannan da an ka ce fa idha hiya su'banun can kuma an ka ce fa idha hiya hayyatun nan kaga nan su'ban ai namiji ne maciji ne hayyatun kuma maciji to ya an kai namiji da mace kaga abu a ce yayi kama da namiji yayi kama da mace kuma kakan alamar jiki a'a nan hiya domin shi na kuma zuwa ga al'asa domin ita asa mace ce amma can cikin suratul tahar an ka ce fa idha hiya hayyatun tas'a to babu matsala asa muannath ne hayya muannath ne kinan shi hiya din ita sandacce aka ce hiya saboda an kalli can da sandace hayyatun kuma nan an kalli yanzu ta koma maciji duk babu matsala ana iya isnadi zuwa gare shi sannan an ce thuban maciji namiji akwai babba maciijiya mace akwai babba to da an ka ce su'banun wato tayi kama da maciji ta hanyar girma babban maciji namiji sannan fa idha hiya hayya kuma tayi kama da maciijiya babba mace sai ya zamanto babu wani kuskure a cikin wannan game da alqur'ani yayi bayani kuma dan haka karka ce akwai wani matsala a cikin alqur'ani ya alqur'ani bai da matsala in ba kai karatu ba wallahi kai bincike ka koma cikin littattafai kuma ka tambaye malamai sabani wanda suke son su dauki tradition kai tsaye par letter su ga da alqur'ani wannan ba zai yiwuwa ba to Allah ya ganar da mu almuhimmu annabi Musa fa alqa asahu ya je fanda sandashi fa idha hiya su'banun mubin sai ga ta tasa kasance maciji wanda yake bayyananne kinan dai daga cikin ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala tura shi da su sai mi Allah ya ce gaba alaran ba
wa naza'adahu fa idha hiya baydau lin-nadirin
wa naza'adahu sai annabi Musa ya fitar da hannun shi ya fitar da shi da ma zai sashi cikin wato hamata ko kuma cikin hannun rigarsa da ya fitar da shi sai fitar da shi da haske wanda za a yi da husai ya fitar da hannun shi ai min jaibihi daga wato muna iya cewa hannun rigarsa tunda ba a faɗi abin nan ba fi'ili na naza'a an gane ko wato cikin yaren larabci shi ne malaman sarfa suke ce ma fa'ala yaf'ilu naza'a yanzi'u yana da kyau kasan babul af'al saboda wani lokacin ma'ana tana iya canzawa saboda babin su naza'a yanzi'u kaji Allah subhanahu wa ta'ala ce ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-janna yanzi'u anhuma libasahuma naza'a shine zarewa ko cirewa qul illahumma malikal mulk tu'ti al-mulka man tasha' wa tanzi'u kana zarewa dan haka naza'a yanzi'u wa naza'a yadahu sai annabi Musa ya zare hannunsa hannu a cikin yaren Hausa namiji ne amma a cikin yaren Larabci mace ne shi yasa aka ce fa idha hiya ba a ce fa idha huwa ba shi yasa yana daga cikin abin da ke ba masu traduction wahala a duniya shine sai ka san kowane rayari yana da nashi usulubi daliban da ke cewa sun san larabci daga magana ta littattafai kanana ba tare da sun karanta tarihin larabci ba da manya-manyan littattafai na adab ba san larabci ba. Domin larabci uslubi ne na yadda larabawa suke magana, ba wai wanga larabci da ake yi ba na yau da gobe wanda kawai kalmomi ne wanda galibi ana amfani da su. Ko Faransanci ko Ingilishi zaka ji ana kira akwai classic wanda shi wannan ya nuna cewa ka san uslubin masu magana. To kuma cikin wani yare sai ka iske wani abu namiji ne, cikin wani yare mace ne, to in ba ka hankalta ma wannan ba wajen tradiction ko translation sai ka je ka yi kuskure. Kaga fa idha hiya sai ga hannun shi, mu a Hausa a yaren Hausa hannu namiji ne, amma hiya hannu a cikin larabci mace ne, to sai ga hannun na Annabi Musa baydau tana mai tsananin haske linnazirin ga waɗanda suke suna kallo. To fa'idha hiya wa fa'idha ita suke ce mafujaiya. Akwai kissar da suke kawowa ta sanadiyar shugaban ɗaya daga cikin manya-manyan malaman na hauna duniya shine Sibawayhi cewa yayi rigima da shida wato al-Imam al-Kisa'i. Shi kuma Imam al-Kisa'i shine shugaba na madrasa ta Kufa, tunda manya-manyan madaris na nahau guda biyu ne, madrasa ta Kufa da madrasa ta Basra. Ta Basra ita aka fara sannan ta Kufa. To ma'ilimta suna taruwa su tattauna, daga baya aka yi madrasa ta Baghdad da madrasa ta Andalus waɗanda su ba su wuce su yi al-jam'u wa tarjih ba. Al-muhimmu dai shi Sibawayhi ya ce fa'idha huwa hiya, shi kuma Kisa'i sun kace ya ce fa'idha huwa iyaha, sai suka ce shi Kisa'i da aka zo wajen tattaunawa sai aka ba shi gaskiya saboda yana tare da mai mulki na wannan lokaci. To wannan magana ce wadda mu Kisa'i shi ne daga cikin qurra'us sab'a, makaranta na Al-Qur'ani, sannan kuma malami ne na hau, kasancewa ya samu yayi kuskure ba dan tana yiwa dan saboda an bashi gaskiya ba dan saboda yana tare da wani mai kuɗi bane, ko dama in kana an san ka tare da wani mai kuɗi ko wani mai mulki, to duk abin da aka gani gari ka sai a ce shi rayi maka shi, kamar ma babu Allah. Sai aka ce Kisa'i ya ce fa idha huwa iyaha, Sibawayhi ya ce fa idha huwa hiya, amma sai aka ba Kisa'i gaskiya, an ce shi as-sanadiyyi Imam Sibawayhi ya ji bakin ciki ya fita har ya bar hanya ya mutu. Wannan kissa ce suke kawo cikin madarisun nahawiyya. Haka abin ya faru ba, haka abin ya faru ba, ba mu da tabbaci, amma fa idha hiya baydau lin-nazirin wannan ya nuna ra'ayin Sibawayhi shine gaskiya, don fa idha hiya baydau bai ce fa idha hiya baydaa ba, sai ga hannun Annabi Musa baydau mai haske ce lin-nazirin ga masu kallo. An gane ko? Tana haske ga masu kallo kenan, waɗanda suke a wannan lokaci suna wannan wuri. Ina fatan an fahimta. A cikin Taha sai Allah ya faɗi cewa ba wai haske wannan hasken kuma ba yana tare da tutarwa bane. An gane ko? Takhruj baydaa min ghairi su'in ayatan ukhra linuriyaka min ayatil kubra. Ana ran makaranta aya ta ƙarshe an fara nuna mu da lokaci yayi.
وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
نعم.
قال الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ.
قال الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ مَا سُدَرَجَ daga cikin mutanen Fir'auna sun ce inna hadha lalle wannan lasahirun, Annabi Musa mai sihiri ne, alimun wanda yake masani ya kware. Dama tohoma da ka zo da awa, duk abin da ka zo da shi duniya za a tuhumce ka ko na gaskiya ko na ƙarya, balle ma wanda ya zo da da'awa ta Allah an tuhumce shi. A cikin suratul shu'ara kuma an ce shi Fir'auna shi na yace nan qala al-mala'u min qaumi fir'auna, can cikum suratul shu'ara an ce qala lil-mala'i hawlahu inna hadha lasahirun alim. Babu matsala, za mu zo mu yi bayanin waɗannan kissoshi na Al-Qur'ani yadda ake hada su. Yana yiwa Fir'auna ya fara fada sannan mutanen suka fada, koko su suka fada sai suka nabbahar da hankalin shi, sun ka fada kan da hankalin shi shi ma ya fada, koko sun fada a karo na farko sannan daga baya shi ya fadi na biyu, koko duka sun fada dai tare lokaci guda an taro akan banna, duka yana yiwuwa. Amma lokacin mu ya kare, ba za mu samu damar gabatar da wannan bayani ba, kuma bayani ne mai muhimmanci musamman a wannan lokaci. Nan ya kamata mu dakanta sai gobe in Allah ya kai mu na rai a ira wannan irin wannan lokaci da izinin Allah. Nan za mu dakanta abinda muka fada ya zamanto daidai, Allah shi ba mu lada, wanda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna. Sai abin nan gobe Allah ya kai mu na rai. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. انا رمكو كدي كده ادعاء غودن سونكا غباتا ابنن.
اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.
امين.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا
وامين
من الكافرين.
امين.
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين.
آمين.
اللهم اغفر جميع المسلمين الذين شهدوا لك بالهدى. العلانية
آمين
ماتوا على ذلك يا رب العالمين
آمين
اللهم يا قاضي الحاجات اللهم إنك آمين. تعلم سرنا وتعلم حاجتنا
آمين
اللهم قد حوائجنا وحوائجنا وصلنا بالدعاء يا رب العالمين
آمين آمين
اللهم انصرنا وانصر بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب
آمين.
العالمين وصلى الله على خير خلق الله أجمعين
آمين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين